sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 15 ga watan Afrilu wanda ya daidai da 14 ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jinjinawa mutanen kasar kan irin jarumtan da suke nunawa a yakin da suke yi da Russia bayan da wani jirgin ruwan Russia ya nitse a teku. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce fararen hula a yankin Mariupol na kasar ta Ukraine na fuskantar barazana matsalar yunwa saboda ƙawanya da Russia ta yi wa birnin. Sannan za ku ji cewa 'yan sandan Isra'ila sun ce sun kama ɗaruruwan mutane bayan wata arangama da aka yi tsakanin Falastinawa da jami'an tsaro a birnin Kudus.
To kanin labarin kenan. A cikin shirin za ku ji abin da masana ke cewa bayan da shugaban Najeriya ya yafewa wasu mutane 157 laifukan da suka yi, ciki har da wasu tsafin gwamnoni da ake tsare da su a gidan yari bisa laifukan cin hanci da rashawa.
To lalle wannan zai kawo ci baya ne sosai domin wanda suke da niyyar yin satan yanzu za su ce aka yi mun satan ma za a yi wata gwamnati da za ta zo ta yafe.
A jamhuriyar Niger kuwa za ku ji yadda mabiya addinin Krista ke shirye-shiryen gudanar da shagulgulan bukukuwan Easter a ƙarshen makon nan. A duk ranar Juma'a muna tafe da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya zai gabatar, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jinjinawa mutanen kasar kan irin jarumtar da suke nunawa tun bayan da Russia ta mamaye kasar su a watan Fabrairu, musamman yadda suka kuduri aniyar fitowa su yi fada don kare kasar. Zelensky ya yi wannan jinjinawa ce a ranar da Russia ta fuskanci babban kalubale bayan da jirgin yakinta na ruwa ya nitse a tekun Bahar al-Aswad bayan da mayakan Ukraine din suka lalata shi. Yayin jawabin da ya saba yi a kowane dare, Zelensky ya fadawa al'ummar kasar a ranar Alhamis cewa ya kamata su yi alfahari da namijin kokarin da suka yi duba da cewa sun kwashe kwana 50 karkashin mamayar Russia, alhali hukumomin Moscow cewa suka yi cikin kwana 5 za su gama da su. A kwanakin baya shugabannin duniya sun taba ba Zelensky shawara ya fice daga kasar yayin da ake tunani Russia za ta yi galaba akan Ukraine din, amma sai gashi muna nuna musu yadda 'yan kasar ta Ukraine suke da muradin ganin sun yi rayuwa cikin yanayi na walwala a cewar shugaban na Ukraine. A jiya Alhamis ne jirgin yakin na Russia ya nitse a teku yayin da ake kokarin janye shi daga fagen daga bayan da sojojin Ukraine suka yi masa illa. A dai gefen kuma shugaban hukumar samar da abinci da ke karkashin Majalisar Dinkin Duniya ya ce mutane na fuskantar matsalar karancin abinci a birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya, lamarin da ya hasashen zai iya kaiwa ga matsalar yunwa da za ta kai ga rasa rayuka. Daraktan hukumar ta WFP David Beasley ya kuma nuna fargabar abin da ka iya biyo baya yayin da Russia ke shirin ƙara zafafa hararanta a cikin makonni masu zuwa, yayin wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labarai na AP a ranar Alhamis a Kyiv. Daraktan ya kuma yi gargaɗin cewa mamayar da aka yi wa Ukraine wacce ke samar da hatsi ga ƙasashe da dama za ta iya haifar da matsaloli ga wasu ƙasashe da ke nesa da ita. Ya ƙara da cewa wannan yaƙi da aka fara tun a ranar 24 ga watan Fabrairu ya jefa al'ummar ƙasar cikin matsaloli saboda rashin samun hanyar kaiwa ga waɗanda yaƙin ya rutsa da su. Yaƙin na Ukraine wanda yanzu ya fi karkata zuwa gabashin ƙasar bayan janyewa daga birnin Kyiv ya sa ana samun wuyar kaiwa ga wasu 'yan ƙasar ta Ukraine da ke fuskantar yunwa.
An jima kaɗan Mahmud zai sake dawowa da ci gaban labaran. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Masana da jama'a na ci gaba da tsokaci bayan da shugaban Najeriya ya yafe wasu mutane 157 laifukan da suka aikata ciki har da wasu tsafin gwamnoni biyu, wato Joshua Dare na jihar Filato da tsohon gwamnan jihar Taraba Jole Inyami. Daga Jalingo ga rahoton da Lado Salisu Muhammad Garba ya aiko mana.
Biyo bayan zamar da majalisar kolin kasar Najeriya ta yi a fadar shugaban kasar Najeriya dake Abuja, yayin da majalisar kolin kasar ta yanke hukunci na yafewa wasu masu laifi wadanda yawan su ya kai 157 a Najeriya, ciki har da gwamnatin jihar Taraba da kuma takwaran nasa na gwamnatin jihar Plateau. Ko menene ma tasirin hakan da yaki da cin hanci da rashawa da shugaban kasar Najeriya ke yi, duba da cewar tsohon gwamnatin jihar Taraba an yanke masa hukunci yana zaune a gidan gyara halin ka dake Najeriya, a yayin da ake zargin sa ba da kalar wasu makodan kudade da suka salwanta a gwamnatin sa da ya gabata. Dr. Madi Abba, malami a Jami'ar Modibo Adama dake nan Yola, kuma masanin al'amura na yau da kullun, wanda yace
to lalle wannan zai kawo ci baya ne sosai, domin wanda suke da niyyar yin satan yanzu za su ce to in mun satan ma za a yi wata gwamnati da za ta zo ta yafe mana, za mu iya aikata wannan yanzu ka tara kudi, kuma ka san laifin yafewa Najeriya za ka yi satan a dauke ka je a kulle ka, ba wanda zai ce ka dawo da kudaden, kana kulle in kana da sauran arziki ka gama fursuna ka dawo ka zo ka samu dukiyarka, ko kuma dukiyarka su yana nan hannun iyalanka, ka gani in kai satan ka tafi fursuna ma za ka dawo ka damu ka samu dukiyarka, in baka dawo ba dai dukiyar su na hannun yan uwanka da kuma iyalinka.
Lamarin ya janyo al'umman jihar Taraba suka yi ta nuna murnar su da kuma godiya ga majalisar kolin kasar. Honorable Alladi Baidu, tsohon dan takarar gwamna ne a jihar Taraba, kuma dattijo a jihar Mai Fada Aji, wanda yace lallai ilahin sun yi murna ga akwai wannan lamarin
kurai mai matuƙa farin ciki, kuma a madadin duka magoya baya da kuma wanda muke siyasa da kuma yan uwa da shi former governor namu na Taraba, na matukan farin ciki da cewa wannan rana ba za mu taɓa mantawa da shi ba, kaman wanda ya shiga ba za mu mantawa da shi ba, haka ma wannan rana ba za mu taɓa mantawa da shi ba. Kuma muna godiya ma shugaban kasa da kuma komiti wanda suka ga cewa ya kamata ya fita a yanzu, mun gode musu.
Shima nashi bangaren Honorable Abdullahi Ade, kuma mai rajin ganin cewar jihar Taraba ta zauna cikin koshin lafiya, yace lalle yayi godiya ga Allah subhanahu wataala da kuma waɗanda suka yi kokari gurin ganin an yafe wa tsohon gwamnatin jihar Reverend Jolin Nyame.
Kuma mun ji dadi, dadi ba kadan ba, dadi dai ba iyaka, muna gode ma shugaban Najeriya, muna gode ma duk wani bawan Allah. Babban ma godiyar mu shine ga mai martaba sarkin mu na muri Alhaji Abbas Jidda Tafida, saboda yadda ya tsaya ba dare ba rana ganin cewa sai an fitar da wannan fitaccen din siyasa din jihar Taraba daga cikin wannan hali da yake ciki.
Zaman da suka hada da Anthony General na kasar da kuma tsofin shugabannin kasar waɗanda suka yi a mulkin soji da kuma waɗanda suke ci a yanzu da kuma shugabannin majalisar wakilai da kuma na dattawan kasar. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Mahmud da cigaban labaran duniya.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce akwai tarin matsaloli da ke haifar da tarnaƙi a fannin samar da cikakken kiwon lafiya ga miliyoyin mutane a duniya. Matsalolin da har ila yau ta ce suna kawo cikas wajen kaiwa ga mutane da ke yankunan da yaki ya daidaita. WHO ta ce yaƙi, sauyin yanayi da annobar COVID-19 suna matuƙar barazana ga fannin samar da ingantaccen kiwon lafiya ga duniya. Matsalolin da ta ce suna yin mummunan tasiri wajen ci gaban al'ummomi, musamman ta fannin tattalin arziki. Hukumar ta kuma ce waɗannan matsaloli sun fi ƙamari ne a ƙasashen da yaƙi ya shafa. WHO ta ƙara da cewa Ukraine, wacce da ƙasa ce mai walwala, ta shiga wannan rukuni kwanaki 51 bayan mamayar da Rasha ta yi mata, inda dabban fararen hula ciki har da yara ƙanana suka mutu, wasu kuma suka jikkata. Kididdigar da hukumar ta yi ta nuna cewa an kai hare-hare a kan wuraren kiwon lafiya da ma'aikatan lafiya 119. A wani ɓangare kuma, hukumar samar da abincin ta duniya ta ce mutum miliyan 4.6 ne suke fama da matsalar yunwa a yankin Tigray da ke lardin arewacin ƙasar Ethiopia a nahiyar Afirka. Jami'ai a Afirka ta Kudu sun ce za su fitar da wasu kudade a yau Juma'a don tallafa wa mutanen da bala'in ambaliyar ruwa ya shafa a gabar tekun ƙasar da ke gabashi. Shugaba Cyril Ramaphosa ya ayyana yankin a matsayin mai cike da haɗari, bayan da ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya ya haifar da ambaliyar ruwan da ta halaka mutum 341, ya kuma raba dubban mutane da muhallansu tare da haifar da matsalar wutar lantarki da ƙarancin ruwan sha. Ministan kudin kasar Enoch Godungwana ya faɗa a wata hira da aka yi da shi a shirin Newsroom Africa cewa gwamnati ta ware dala Amurka miliyan 68.3 don yin amfani da kuɗin cikin gaggawa. Yana mai cewa nan ba da jimawa ba za a samar da ƙarin wasu miliyoyin kuɗaɗe don tallafa wa jama'a.
A gaida Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jamhuriyar Niger kuma mabiya addinin Krista na shirye-shiryen gudanar da shagulgulan Easter a ƙarshen makon nan, inda a yammacin wannan Juma'a za su hallara a majami'u domin yin addu'o'i. Ga Suleiman Mumini Barma ɗauke da rahoton.
Kamar yadda aka saba a kowace shekara idan wannan lokaci ya zagayo a wannan karan ma Kiristoci a nan Niger kamar sauran takwarorinsu na sassan duniya za su hallara majami'u domin addu'o'in neman ceto a albarkacin sallar Easter ko kuma Pak. Kamar yadda wani limamin cocin Assemblée de Dieu da ke unguwar Zaria Maradi, Reverend Pastor Benjamin Bernard Evo Davi ya bayyana.
A lokaci da Yesu Almasihu ya zo a cikin duniya, mafari zuwa shi a cikin duniya shine ya zo ya biya hukunci zunubi da kuma haƙƙin zunubi daga rayuwar mutane. To aya ta nuna mana cewa ya dauki wannan hukunci zunubi a kansa, aka gice shi, baya gice shi kwana uku sai ya tashi. Kenan wannan ya nuna cewa wannan indicatorewa, wannan ya nuna kenan aya ta bayyana mana cewa Yesu Almasihu shine faskamu, shine wannan dan rago din nan wanda ya zama a madadin mu, wanda ya zama cewa a madadin zunubin mu, shine ya dauki wahala da masifa da dukkan zunubanmu, hukunci mu a gaban Allah.
Da wani bangare sallar Easter wani lokaci ne na shirya liyafar cin abinci da zuwa ziyarar ƴan uwa har ma da bada kyaututtuka. To sai dai a bana wannan biki ya zagayo a wani lokacin da ake cikin yanayin talauci. Madam Kerry Habibi uwar iyali ce a Damagaram.
Da muna ma iya maɗi makuna wajen biyu, amma bana gaskiya ma yanzu da ke neman ka sa muka yi guda, kuma abinci harka abinci da ka hin wannan lokacin wajen kayan shan ruwan mu ma na azumi ma da muke gaskiya da babban ci. Da muna yin wajen kala uku hudu biyar ma muna yi. Lokaci ne ya zo wanda kowa san da shi, ga munan dai ba a ce akwai mu hidi, godiya ga Allah.
Wannan ya sa hadimai a majami'u irin su Adamu mai dashi na cocin ɗayar da ke unguwar Bayan Ruwa birnin Yamai an karar da attajirai mahimmancin taimakon masu ƙaramin ƙarfi.
Babu shakka yayin da muke gudanar sallar ta Pasaka akwai mutarke cikin yanayi mai wuya. Mun ka dauki marayu da gwabrayi, ta haka wata dama ce ga ribu masu bi na mutuwa da irin waɗannan mutane, mu nuna musu ƙauna ba da baki kaɗai ba.
Tunatarwa akan halaye da ɗabi'un da aka hori Kiristoci su yi koyi da su na kan gaban abubuwan da limaman addinin Krista ke mai da hankali a kansu a irin wannan lokaci.
Sunana Garba Haruna, kuma ni ne pasto na wannan ekklesia ta Iran Marada. Kowa ya yi tunani akan in ya mutu yana nema komashi. Bahaushe ya ce shirin shiga ruwa daga waje ne ake yi ne, ba sai an yi kurmuwa ba. Kowane mutum Allah yana so ya kai ga samun ceto. Wato Allah ba ya son wani mutum ya faɗa cikin jahannama bayan ya bar wannan duniya. Hanyar samun ceto kuma ita ce Yesu Almasihu. Don haka Allah yana kiran kowa ya zo ya samu wannan ceton kyauta.
A majami'ar ARN shiyar Yamai ta biyar, Reverend Pastor Habibu ya yi nasiha ga daukacin al'ummar Niger.
Tsadar rayuwa da muke gani yanzu, akwai bukata da addu'a. Kuma ina kira ba ma ga al'ummar Kirista kadai ba, amma ga al'ummar duniya baki daya, musamman 'yan kasar Niger. Mu san da cewa Allah ya kira mu ga mu zauna tare. Mutum da Allah ya kira mu zauna tare, to ya kira mu ga mu taimaka ma juna.
A bana ranar Lahadi 17 ga watan Afrilu ita ce ke daidai da ranar zagayowar tashin Annabi Isa alaihi salam, wace Kiristoci za su yi amfani da ita domin sujadar neman ceto tare da yi wa mahalicci godiya akan dukkan alherin da ya saukar. Yayin da a yammacin wannan Juma'a da suke kira Juma'a mai tsarki ko kuma Vendredi Saint za su hallara majami'u da nufin tunawa da ranar mutuwar Yesu Almasihu. A albarkacin sallar Easter ko Pak, hukumomi sun ayyana ranar Litinin 18 ga watan nan na Afrilu a matsayin ranar hutu a ko'ina a faɗin Niger. Suleiman Mumini Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger. duk da lafawa da aka samu na hare-haren 'yan bindiga akan iyakar kasar ta Niger da makwabciyarta Najeriya a 'yan kwanakin nan. Sarakunan gargajiya a Niger sun nemi gwamnati da ta ƙara ƙaimi wajen ganin an magance matsalar ta tsaro akan iyakokin ƙasashen biyu. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aiko mana daga birnin Kwanni.
Koda yake an dan samu sa'ida a cikin wannan watan azumin Ramadan kamar yanda 'yan matan masarautar Araba iyakar Illela local government ta jihar Sokoto da birnin Kwadiya mai ne karin bayani.
Da wannan sha'anin tsaro gaskiya hanzu akwai kalubale don kogiya Illela an halbe mutum an tai da wasu. To kaga munan an ce akwai matsalar tsaro to gaskiya har yanzu ba ta gyara baya ba. Don haka muka neman jama'a su tashi tsaye akan addu'o'i da kuma kare kai saboda wanga abu wani iftila'i na daga Allah. Da fatan Ubangiji Allah ya sa mutane su harga kowa shi san da kwana da kari ne saboda gudun mutanen gade ba wanda da aka yi na bale a zauna da su a ce a yi sulhu da su. Sai cikin dare mutum shi to ce kana da ba ka da bai sani ba da fada ma da bugu ko da halbi halbi. Magana hankalin mu shi kwanta ba ko ta saboda ko jiya da nace maka nan mutanen sunan sun hito Arabu sun hito sai sun ka baibaya suna sun ka kiwo can haka ta Illela sun ka kai wanga hari. Magana sauƙiya ba a ko magana kuma wani shekaru ba a ko da yau sun ka ce in ka ɗauki sarkin hila na dango mai Allah yan kullum kana kana shugaba baka da damar kace abin ga sauki. Sai dai muna kira gwamnati da jama'ar gari da talaka kowa ya sa hannu ne a gaban wanga abu saboda ita gwamnati in ta tashi wanga abu kare shi ba waya gare shi ba.
Jama'a ne dole suka daure kuma suka jajirce domin bada kariya ga al'ummomin su inda garuruwan da ke kan wannan iyaka dauko daga Illela Amarawa Kalmalau da sauransu a cikin jihar Sokoto Najeriya ke fitowa suna kwana idanu bude bakin gari dauke da makamai da fitillu suna dakon yan ta'adda don kar su kutsa a cikin garuruwan su. Malam Salisu shine shugaban yan banga masu bada kariya ga al'ummar garin Araba dake kan iyakar jamhuriyar Niger da Najeriya.
Ko yaushe ane mana kisan doki dodai karshen ta doke mu kuma a kashe mu kuma har yanzu da gwamnati bata motsa bakinta ta iya cewa ba ta muna wasu dan tsokaci game da lamuran da ke faruwa da mu sannan gwamnati bata iya bude baki bale an tana ma hammaji cewa tunani ya dokan mataki game da mu da abubuwan da ke faruwa da mu gudun wanda muka bada wa gwamnati ko ta ba mu makamai domin mu kare kanmu ko ta dokan mana mataki domin kare lafiyar mu shi dai asali a shari'ance ma gwamnati ita ta dokan makanta na wani cewa ta kare haƙƙin mu dukkanin haƙƙin mu yana kanta idan bata kula da mu bata sani kuma gobe kiyama Allah zai tambaye ta haƙƙin mu domin haƙƙina yana kanta kuma idan bata iya kare mu to tai mana gudun ma da makamai mu kare kanmu Allah ya taimake mu.
To sai dai fa abin sannu a hankali yana faruwa har a waɗansu garuruwan na jamhuriyar Niger kamar yanda Malam Abdul Muhammadu magajin garin birnin Kwanni ya bayyana mini a lokacin da suka yi kira ga al'umma da tayi addu'o'i a wannan lokacin na azumin Ramadan don samun zaman lafiya a cikin ƙasa.
Kullum ne ana yi a ce an yi na an yi na ko munan cikin garin ga komin din mu ta Kwanni kwa ba wuce nan kwana biyu ba nan sanyin nan sun kaje sun kashe mana mutum marai sun kaje sun kashe mana mutum. To irin wannan muna kira ga mutane barema ai ta addu'a
dauko daga masu arcikewa daga Najeriya domin kwana a jamhuriyar Niger sai masu kwana a dazuzzuka kuma suna dakon yan bindiga domin su yi gaba da gaba da su. Abin tambaya anan shine shin sai yaushe ne hukumomin kasashen nan za su yi ta takari da masu satar mutanen nan da ke daukar hankalin jama'a yayin da ƴan ta'adda su kuke ƙara hasa wuta a iyakokin ƙasashen. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Hukumomi a birnin New York da ke nan Amurka sun gurfanar da mutumin da ake zargi da buɗe wuta a wata tashar jirgin ƙasa da ke birnin a gaban kuliya inda ake zarginsa da yunkurin yin kisa da kuma raunata mutane da dama. Yau batun da shirin na duniyar Amurka zai yi nazari a kai kenan sunana Mahmud Lalo. Madalla. To mutumin da ake zargi da buɗe wuta a wata tashar jirgin ƙasa da ke unguwar Brooklyn a birnin New York da ke nan Amurka ya gurfana a gaban kotu a ranar Alhamis inda aka tuhume shi da laifukan da suka danganci ta'addanci. A ranar Laraba aka kama Frank R. James bayan da aka kwashe yini guda ana farautarsa, inda wani ya kira ‘yan sanda ya fallasa inda yake boye. Ko da yake kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa shi James din ne da kansa ya kira ‘yan sanda ya faɗa musu inda yake. Lauyan gwamnati Brian Peace ya ce James mai shekaru 62 shike da alhakin harba bindiga haso 33 a cikin jirgin da ke tafiya a ƙarƙashin ƙasa a ranar Talata, bayan da ya turnike ɗaya daga cikin taragun jirgin da hayaƙi.
My office is prepared to prove beyond a reasonable doubt that on April 12, 2022 in Sunset Park, Brooklyn, in the Eastern District.
Lauyan gwamnati Brian Peace kenan yake cewa ofishina ya kimtsatsab don gabatar da hujojin da ke cewa a ranar 12 ga watan Afrilun shekarar 2022 a unguwar Sunset Park da ke yankin Brooklyn a gundumar New York. Frank James yana sane ya yi amfani da makami mai hadari da niyyar yin kisa da jiwa fasinjoji ciwo ciki har da ma'aikatan jirgin a tashar jirgin da ke karkashin kasa a New York.
With the intent to cause death and serious bodily injury to passengers and MTA employees on the New York City subway system.
A ranar Talata ne yayin da jama'a ke haramar tafiya wuraren aiki da safe, James ya turnike cikin jirgin da hayaki sannan ya fara harbin kan mai uwa da wabi, lamarin da ya jikkata mutum 16. Goma daga cikinsu sun samu raunuka sanadiyar harbin bindigan ne, yayin da sauran suka samu rauni a kokarin da suke na tserewa. Babu dai wanda ya mutu izuwa lokacin hada wannan shiri, amma bayanai sun yi nuni da cewa mutum 5 daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali. Bincike da ya gano cewa James ya fito ne daga Philadelphia da ke jihar Pennsylvania, inda ya hayo wata motar ɗaukan kaya ya tuko ta har zuwa New York don aikata wannan ta'asa. Jami'an tsaro sun gano makullin motar ne a cikin wata jaka a kusa da inda aka yi harbin, wacce aka alakanta ta da dan bindigar. Musababin kenan da ya sa aka iya ganowa cewa James ne mutumin da ake nema.
The government will prove, among other things, that James traveled across state lines.
Lauyan gwamnati kenan har ila yake cewa gwamnati za ta kafa hujjar cewa James ya yi tafiya har zuwa jihar ta New York don ya aikata wannan ta'asa, inda ya yi dakon kayayyakin da za su taimaka masa wajen aikata wannan laifi.
Transported materials across the state line in aid of the commission of the offense.
Peace ya kara da cewa laifukan da ake zargin James da aikatawa za su yi sa a yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari idan aka same shi da laifi. Sai dai ya ce a iya binciken da suka yi ba shi da alaka da wata ƙungiyar 'yan ta'adda ta ƙasa da ƙasa ko akasin haka. Sannan ba a san dalilinsa na aikata wannan ɗanyen aiki da ake zargin shi da yi ba. Halin da ake ciki hukumomi sun ce za su ci gaba da gudanar da bincikensu akan wannan lamari. To kafin mu karkare shirin ga wannan sakon.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo.
To masu saurare, da aka ne muka kawo ƙarshen shirin Duniyar Amurka nan makon, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Version da ta taimaka wajen haɗa wannan shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a sha ruwa lafiya.
Bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Saƙonmu na farko a yau, saƙon haɗin gwiwa ne daga Faruk Maheƙaru ga Lakininu Sani Nusari da Balaruwan Kanwa tare da Nazif Ibrahim, dogar malam ƙaramar hukumar Shagari da ke Jihar Sokoto, inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku ba mu dama domin isar da sakon ta'aziyar mu zuwa ga iyalan mutanen da hadarin jirgin ruwa ya shafa da su a kogin Shagari zuwa gidan magana. Allah ya ji kansu ya kuma ba wa ƴan uwan sakurin wannan rashin. Sai kuma sako na gaba daga Abubakar Ankuri Lakwaja. Shi kuma cewa yayi tabbas muna farin ciki da jin cewa gwamnatin Najeriya na shirin kammala shimfidar bututun gas daga Ajakuta har zuwa jihar Kano don samar da hasken lantarki ga 'yan Najeriya da kudaden shiga ga asusun kasar. Sai dai muna tunatar da mai girma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kokarta cika alƙawarinsa kan kammala aikin kamfani Ajakuta kafin ƙarshen wa'adinsa don ta soma aiki don amfanin sauran ababen hawa tare da samar da ayyukan yi ga 'yan Najeriya don rage musu raɗaɗin rashin ayyukan yi a ƙasan.
Albarkacin wannan wata na Ramadan ga nasiha kan azumi.
To sunana Anas Muhammad Suleiman wanda aka sani da As-Salafi Fage. To nasihar da zan yi da ni da dukkan mai sauraro na mu dauka cewa wannan damar da muke da ita ita ce damar mu ta karshe. Kakka ringa tunanin zaka kai bada zaka kai jibi. Ka bar shi a ba zaka kai ba in ka kai fa lillahi alhamdu. Da ni da kai kowa ji cewa wannan ce damar mu ta karshe daga wannan za mu koma gurin Ubangiji Subhanahu Wata'ala. Wannan zai ba mu damar mu zage dantse ni abubuwan da Allah yake so ka bar mu. Shi kansa azumin ana nufin kamewa daga dukkanin abin da zai karya azumi na daga ci da sha da abin sha'awa da sauran maganganu na batsa da makamantansu da ƙarya da ƙage da makamantansu. To mu kame mu dauka cewa kawai daga wannan azumin za mu tafi lahira. Wannan zai ba mu dama mu tunkari Ubangiji sannan mu tsaya tsayin daka duk abin da zai inganta wannan azumin namu musamman karatun alqur'ani watan alqur'ani ne mu yi tukuru mu ga cewa mun sauta alqur'ani adadi mai yawa a cikin wannan wata na Ramadana. Abu na gaba mu ga cewa a wannan yanayi da ake ciki na matsatsin rayuwa da talauci da kunci mun taimaki ƴan uwan mu duk wanda yake da damar da zai taimaka wa mutum daya da abin buɗe baki ya taimaka mishi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bawa mai azumi abin buɗe baki za a bashi ladan azumin wannan wanda ya bawa abin buɗe bakin ba tare da an tauye wancan ladan shi ba. Kaga ka bawa mutum daya yanzu kana da ladan azumin mutum biyu da naka da na wanda ka bawa ya buɗe baki. In ka bawa mutum biyu kana da ladan azumin mutum uku. Haka sannan mu kyautata mu'amalar mu mu guji ƙarya mu guji ƙage mu guji giba mu guji kuma ɓata lokaci a banza. Wani sai ya zo ya ayi Ramadana ne baya so azumi ya bashi wahala safe ya bacci da daddare ya je ya kallo ba wani aikin ibada. Wannan baccin ka bari lokaci ya tafi lokaci mai tsada mai kima ya tafi a banza. Mu zauna mu yi karatun alqur'ani mu yi istighfari mu yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu yi halala da sauran zikirai da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu yi sadaka mu yi zumunci mu je gurin karatun alqur'ani domin mu ji ma'anonin alqur'ani.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jinjinawa mutanen ƙasar kan irin jarumtar da suke nunawa tun bayan da Russia ta mamaye ƙasar su a watan Fabrairu musamman yadda suka kuduri aniyar fitowa su yi fada don kare ƙasar. Zelensky ya yi wannan jinjinawa ce a ranar da Russia ta fuskanci babban kalubale bayan da jirgin yakinta na ruwa ya nutse a tekun Bahar al-Aswad bayan da mayakan Ukraine din suka lalata shi. Yayin jawabin da ya saba yi a kowane dare Zelensky ya faɗa wa al'ummar ƙasar a ranar Alhamis cewa ya kamata su yi alfahari da namijin ƙoƙarin da suka yi duba da cewa sun kwashe kwana 50 ƙarƙashin mamayar Russia alhali hukumomin Moscow cewa suka yi cikin kwana 5 za su gama da su. A kwanakin baya shugabannin duniya sun taɓa ba Zelensky shawara ya fice daga ƙasar yayin da ake tunani Russia za ta yi galaba a kan Ukraine ɗin. A dai gefen kuma shugaban hukumar samar da abinci da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce mutane na fuskantar matsalar ƙarancin abinci a birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya. Lamarin da ya hasashen zai iya kaiwa ga matsalar yunwa da za ta kai ga rasa rayuka. Daraktan hukumar ta WFP David Beasley ya kuma nuna fargabar abin da ka iya biyo baya yayin da Rashar ke shirin ƙara zafafa hararanta cikin makonni masu zuwa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin Mahmud Lalu wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Algresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyan mu Mr. Peter, ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku a sha ruwa lafiya. Bissalam.